tare da jakkata wasu 31. Mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan kasar Tariq Aryan ya ce an harba rokokin ne daga wasu motoci biyu kuma suka sauka kan sassan babban birnin daban-daban. Kungiyar 'yan ta'addan IS ta dauki alhakin kai harin a cewar kungiyar binciken bayanan sirrin site da ke bin diddigin ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda a yanar gizo. Tune dai wani mai magana da yawon mayakan kungiyar Taliban ya ce babu hannun kungiyar a wannan mummunan harin. Ofishin jakadancin Iran da ke Kabul ya ce ɗaya daga cikin rokokin da aka harba ta kusan fadawa harabar ginin ofishin, amma babu wanda ya jakata kuma dukkan jami'an ofishin na nan lafiya.
Madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya mai alfarma sarkin musulmai Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙara azama wajen kyautata rayukan jama'a musamman marasa ƙarfi a duniya. Ya yi wannan kira ne lokacin da ayarin hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ziyarce shi domin tattauna wani ɓangare na ƙaddamar da shirin taimakon 'yan gudun hijira ta amfani da sashen kula da kudin zakka da wakafi na hukumar. Daga Sokoto, wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton.
Alƙaluman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna akwai 'yan gudun hijira da yawan su ya haura 500,000 a arewa maso yammacin Najeriya kadai waɗanda ke cikin buƙatar agaji, duk da yake hukumomi da ƙungiyoyi suna iya ƙoƙarin su wajen taimaka musu. Akan haka ne na tuntuɓi wasu masu zaman gudun hijira da ke ƙauyen Taɓani a jihar Sokoto domin jin halin da suke ciki.
Muna son taimaka muna, amma ka san duk abu yadda koyonki na sai an yi ɗan sanyi gare. Muna cikin kan neman taimakon nan da irin matsalolin da muke ciki, irin na rashin ɗan harkar yi nan ba mu da wani kamu-kamu yanzu.
Wallahi dai duk halin da ake ciki kaga dai yau kusan shekara mu uku zaune wurin ga ba mu da abin in bayan da gwamnati take taimaka mana da kungiyoyi daban-daban, sannan ka san sai mu ana mun shi gaskiya tsakani da Allah, amma ka san wanda gobe sai Allah, to har yanzu muna nema don Allah da annabin Allah a taimaka mu mu samu abin da mun kaci da yallan mu kuma ba mu da wani abin.
Yanzu haka dai sashen kula da zakka da wakafi na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yana kula da 'yan gudun hijira da yawan su ya haura miliyan 80 a duniya baki daya, kuma kashi 60 cikin 100 nasu suna kasashen musulmi ne. A lokacin ziyarar da ayarin ya kai a Sokoto, mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya nuna damuwa akan yawaitar 'yan gudun hijira musamman kananan yara a yankin arewa maso gabacin Najeriya.
Many of our orphans in Nigeria are kids, children, small children, mostly in the northeastern part of the country.
Mafi yawan marayun da ke gare mu kananan yara ne, yawan su kuma suna a yankin arewa maso gabacin Najeriya. Na san Majalisar Ɗinkin Duniya na sune da zaman su babban abin damuwa shine yadda za a kula da waɗannan ƙananan yaran, domin akwai buƙatar ƙara tashi tsaye domin kyautata rayukansu. Jagoran ayarin Khalid Khalifa ya ce sun zo Sokoto ne domin tattaunawa da hukumar zakka da wakafi a zaman babban abokiyar hulɗa da kuma shi kan sa mai alfarma sarkin musulmi.
We raised a lot of resources during the last couple of years and we are now
mun tara makudan kuɗaɗe a 'yan shekarun da suka gabata, yanzu muna kan faɗaɗa ayyukan jinƙai a ƙasashen duniya yadda jama'a za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗen. Za mu ƙaddamar da wani babban shiri na yin aiki tare da hukumar zakka da wakafi ta Sokoto domin cikakken amfani da kuɗaɗen zakka ga jama'ar Najeriya. Dote a yawon hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto ta ji da wannan ƙawancen da yake dama aikin ta shine hidima ga marasa ƙarfi. Malam Muhammad Lawal Maidoki shine shugaban zattarsuwa na wannan hukumar.
Ita Sokoto ai har yanzu ta headquarter ta caliphate na Shehu Usman Danfodio wanda aka asasa na musulunci. Allah ya kaddare wannan tuta ta zakka da wakafi za ta sake tashi, gata nan kuma ta taso. Kamu gaskiya wannan ƙawance da su mun yi lale da marhaban da shi. Mutane ne masu amana, masu mutunci, kuma su ilimi. Saboda haka gaskiya ba mu san inda wannan zai kai ba, amma dai insha Allah muna kyautata ton za a yi nasara. Kuma su 'yan gudun hijira duk inda suke da 'yan waɗanda yake daidaita, insha Allah za su samu sauki in aka kula da wannan.
Idan wannan ƙawance da ya samu nasara, to ana sa ran ya amfani 'yan gudun hijira a Najeriya waɗanda yawan su sai ƙaruwa yake yi sanadiyar ayyukan ta'addanci da suka dabaibaye yankin arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla, a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da ƙarshen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Asabar cewa Amurka za ta tsaya gefe guda kuma ta taimaka inda ya kamata, yayin da ya gana da wakilan gwamnatin Afghanistan a Qatar a daidai lokacin da ake ganin alamun ci gaba wajen kokarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan Taliban. Babban jakadan na Amurka da ya kusan kammala wa'adinsa ya kuma gana da wakilan 'yan Taliban a Doha babban birnin Qatar, yayin da Amurka ke ci gaba da janye dakarunta daga Afghanistan bayan da suka mamaye kasar a shekarar 2001. Pompeo da tawagar wakilan Taliban sun tattauna akan yadda za a rage tashin hankali a kasar da yaki ya daidaita. A cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Kale Brown, Pompeo ya kuma karfafa gwiwa akan a gaggauta zaman tattaunawa don fito da hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin a Afghanistan a siyasance. A watan Satumban da ya gabata ne, 'yan Taliban da gwamnatin Afghanistan suka fara tattaunawa karan farko a birnin Doha, bayan da 'yan Taliban ɗin da Amurka suka rattaba hannu a wata yarjejeniya a watan Fabrairun da ya gabata. Basarakiyar Saudiya Sarki Salman ya bude taron kungiyar kasashen G20 da aka fara a jiya Asabar da yin kira ga kasashe mambobin kungiyar su tabbatar wa kasashen duniya suna yin abin da ya kamata don magance annobar coronavirus da kuma tabbatar da samun rigakafin cutar da rahusa kuma za a raba shi yadda ya kamata. Kalaman basarakin na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ke dosar miliyan 58 a fadin duniya da kuma mace-mace sakamakon cutar kusan miliyan 1,400 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Annobar COVID-19 ta bada mamakin da ba a taɓa gani ba, wanda ya shafi dukan duniya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ya haddasa asara a fannonin tattalin arziki da zamantakewa a cewar basarakin. Kasar Saudiya ce ta sauke taron kolin na kasashe masu taso a bangaren masana'antu da cinikayya na G20 da aka fara a jiya Asabar aka kuma ci gaba a yau Lahadi. Wannan taro dai galibin sa na gudana ne ta yanar gizo.
A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tunda malaman jami'o'in Najeriya suka fara yajin aiki watanni 8 da suka wuce, suke kai gwauro suna kai mari domin tattauna matsaya tsakaninsu da gwamnatin tarayya, kuma za a iya cewa haƙa ta cimma ruwa domin gwamnati ta ce ta janye daga matsayarta na tilasta malaman yin amfani da manhajar biyar kuɗi na gwamnati mai suna IPPIS. Amma dai malaman sun ce da sauran runa a kaba. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da rahoton.
Bayan an kwashi waɗannan watanni 8 ɗin, a yanzu dai gwamnati ta amince da buƙatun ƙungiyar malaman jami'o'i wato ASU da ke neman a dakatar da batun sa membobinta a manhajar IPPIS, wanda gwamnati ta ce ta haƙura da wasu lamura waɗanda suka haɗa da wajabta biyan malaman ta IPPIS ɗin da kuma ƙara musu kuɗin allowance da kuɗin gyara jami'o'i. Mai magana da yawun ƙungiyar ASU kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muntaka Usman, ya yi min ƙarin haske yana cewa
zama na ƙarshe da muka yi da su juma'ar da ta wuce sun ba da abubuwan da suke ganin za su iya yi. To mu dama yawanci shugabannin wannan kungiya da yawanci dai 'yan aiki ne, duk abin da suka faɗi yanzu mun riga mun rubuta mun aika ma dukkan rassanshin kungiyar malaman jami'a da ke wannan jami'o'i. Su sauran mambobinmu za su tsaya su duba duk abin da gwamnati ce su fillance filla-filla, sannan sai su ba da ansa akan wannan abubuwa da gwamnati ta ba da ta yi magana a kai. To idan suka ba da wannan ansa, mu ranar juma'a mai zuwa in Allah ya kai mu 26 ga wannan watan za mu koma mu gaya ma gwamnati abin da mambobinmu suka ce.
To wani mataki za a bi wajen biyan basussukan albashi da malaman ke bin gwamnati? Ministan Kwadago Chris Ngige ya yi bayani.
The NUC and the Vice Chancellors have to work together Ghana to make sure that they will tell salaries when it was paid through the old method, the old platform.
Ingigi yace tun da yanzu an kai wannan mataki, hukumar kula da jami'o'i ta kasa wato NUC da manyan shugabannin jami'o'i za su zauna su fitar da jadawalin bashin albashi da suke bin gwamnati, sannan ayi amfani da tsohon manhajar da aka saba biyan malaman da shi a biya su kudaden su. To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullun, Comrade Isa Tijani, yace gwamnati ba ta da gaskiya, yaudara ce kawai take yi.
Matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba, saboda gwamnati dai ba za ta cika alkawarin abinda ta gaya wa ƴan asu ba, saboda alkawarkan ba abinda za ta iya cikawa ba ne. Na biyu, ni abinda yake bani mamaki shine cewa ban taba ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya dauke shi aiki, kuma ya ce 100% idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi. To wannan ina ganin kaman an yi nisa.
A yanzu dai gwamnati ta amince da ƙara kuɗin allowance na malaman daga naira biliyan 30 zuwa naira biliyan 35, sannan kuɗin gyaran jami'o'i daga naira biliyan 20 zuwa 25. A yanzu dai iyaye da ɗalibai sun zuba ido su ga yadda za ta kaya tsakanin asu da gwamnati da ke shirin yi wa wani bangare na malaman jami'o'in mai suna Konuwa rajista. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda. To a Najeriya, masu noman alkama sun koka kan yadda gwamnatin kasar ta mayar da su saniyar ware a shirinta na Anko Borrowa da aka tsara domin tallafawa manoman shinkafa da alkama da nufin bunƙasa ƙasa da abinci. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da su kuma manoman shinkafa ke cewa suna tsare-tsaren tunkarar ayyukan noman rani. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoton.
A shekara ta 2016 ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na musamman da ta yi wa lakabi da Anko Borrowa, wadda a ƙarƙashinsa ta ƙuduri aniyar bunƙasa noman alkama da shinkafa a ƙasar. Hakan ya biyo bayan matakin da hukumomin na Najeriya suka ɗauka ne na hana shigar da shinkafa ƙasar daga ƙasashen ƙetare. Babban bankin Najeriya CBN shike ɗaukar nauyin samar da kuɗaɗe da kayayyakin aiki domin tallafawa manoman, inda ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe biliyoyin naira wajen aiwatar da wannan shiri na Anko Borrowa. To sai dai manoman alkama a Najeriya na kokawa kan yadda suka ce bankin na CBN da sauran masu ruwa da tsaki sun mayar da su saniyar ware wajen aiwatar da wannan shiri na Anko Borrowa, dukwa da gudunmuwar su ga sha'anin samar da abinci a ƙasa. Alhaji Salim Sale shine shugaban kungiyar manoma alkama ta Najeriya.
Su kansu wato Central Bank of Nigeria din a farkon hankalinsu gaba ɗaya duka shinkafar ya tafi, sai daga baya ne aka wayo alkamar ya zaka zancan da nake maka bana. Mun tura mutane 287 da suke niyya za su noma alkama a bana, amma a zancan da nake maka a yanzu abinda kawai mu aka turo mana aka ce an sa alai wani mai noman alkama da su mutum 25,000 da wani abu ne. Su sauran me dalilin da yasa ba dauke su ba? Sanin kowa ne a kasan nan kan cewar yanda ake cin shinkafa a Najeriya sai ce ma an fi cin kayan alkama a Najeriya fiye da shinkafa, domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban. Akwai garin fulawa wanda ake yin burodi, ake yin spaghetti, ake macaroni, duk biskit din nan su alewan nan da waye duk da fulawa ake yin su. Sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba, alkaji, dubulan, cincin, kasunan iri-iri da gurasa. To an ka kula sai ka ga kisan gidan kowa a kullun a Najeriya sai an ci alkama.
A nasu bangaren manoman shinkafa sun ce sun daura damara domin tunkara aikin noman shinkafar rani. Alhaji Ado Alasan Yaka sai da ke zaman sakataren kungiyar manoma shinkafa ta kasa reshen jihar Kano ya ce shirin gwamnati na Anko Borrowa na haifar da alfanu sosai a gare su, duk kuwa da kalubalen da suka fuskanta a baya.
Ana nan ana shirye-shirye yanzu akan tafi da harkar noman rani, kuma in Allah ya yarda nan da sati biyu ba zai ma kai ba mun gama tattara sunayen gaba ɗaya za mu mika su ga babban bankin Najeriya, za a tace kuma a cikin watan 12 din nan duk kayayyakin da za a ba manoma za a tara shi, za kuma yi kokarin a ga an ba su kafin ƙarshen watan farko na shekara January kenan sabo shekara. Duk manomin da zai noman rani in ka ba shi kaya a watan farko na shekara na sabo shekara, a gaskiya ka ba shi kaya akan lokaci da gaske. Babban bankin kasa ya zagaya dukkan wato kungiyoyin da suka yi cikin wannan Anko Borrowa program suka ce mu kakkawo sunayen manoma waɗanda suke da da'a wajen biyan bashi guda biyar wacan guda goma can guda ashirin can aka karrama su aka ba su certificate daga wajen gwamnan babban banki cewa sun yi rawar gani sun biya bashin da ake bin su dan dai a ci gaba da nuna wa mutane cewa biyan bashi yana da muhimmanci kuma idan kai za a yi maka saboda haka gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske
tunire masu kula da al'amura a